فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهد لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله منا قارقودي والله سبحانه وتعالى ميكوى ميكومي mai ikon gida hanawa wanda ya kaddara rayuwarmu zuwa wannan rana ta Lahadi, rana ta biyu kenan a cikin wannan wata mai albarka, watan Ramadan, hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443, wanda ya yi daidai da 3 ga watan 4 miladiyar Annabi Isa 2022. Mun sake dawowa wannan masallaci mai albarka, masallaci na State Locus, domin gabatar da tafsirin karatun Alkur'ani mai girma. Allah subhanahu wataala ya ƙara mana albarka, Allah kuma ya samu wa'azantu da abinda Alkur'ani mai girma yake gaya mana, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana cewa ya bar mana abubuwa guda biyu waɗanda idan muka rike su ba za mu ɓata ba har abada. Inni tarikum fikum as-saqalaini lan tadillu ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di. Na bar muku abu biyu da in kuka rike su to ba za ku ɓata ba a bayana har abada. Abinda Annabi ya fara da shi shine Alkur'ani mai girma, kitabullah, aw tariwaya wa sunnati, aw tariwaya wa itrati. Wasu malamai, amma dai riwaya da tafi karfi ita ce wa itrati ahli baiti. Na bar muku Alkur'ani mai girma, na bar muku iyalan gidana. Lalle wajibi ne mu lura da Alkur'ani mai girma, mu sani Alkur'ani mai girma sakon Allah ne izuwa ga kowane ɗaya daga cikin mu. Kuma a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa, ina kiyota san hadisin Muslim, yana cewa na bar muku masu azi guda biyu, annadiqu wasamitu, wato saboda gata, gata ne ai. Dan ayan nan da Alaran mai karanta mana yau, in muka fassara ta zamu gane a cikin gata muke. Ka san wani lokaci wai rashin sanin dadi ma dadi ne ko? Eh, rashin sanin gata ma gata ne, zamu gane a cikin gata muke. Eh, Allah subhanahu wataala ya bar mana wa'azi guda biyu, annadiq wasamitu, ma'ana mai magana da kurma. Mai maganan shine Alkur'ani mai girma, kullun yana umur, yana umurni, yana hani, yana kuma bamu labarin waɗanda suka rigaye mu, da irin ramukan da suka fada, da waɗanda kuma ba su fada wa innan ramukan ba suka wuce. To kaga wai gani gawa ne, ya ishi wani tsoron Allah. Wannan gata ne, e gata ce, saboda wa'innan adawa yanzu da muke kan kissar su, su a ina ai da aka yi gargadi sau daya suka ce ba su yadda ba, kawai sai azaba. Amma mu al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallama a za mu ji Allah ya azabta adawa, ya azabta samudawa, ya azabta mutanen Annabi Nuhu, ya azabta mutanen Annabi Ibrahimu. Minhum man kasafna bihi al-ardha wa minhum man akadathu sihatu wa minhum man agraqana, wa sumun dulmu yadda su a ruwa, irin mutanen Annabi Nuhu da mutanen Fir'auna dulmu ya su a cikin kogi, wasu an turo musu tsawa da adawa kamar yadda zamu karanta yau, Allah ya turo musu iska. Duk sauran al'ummatai, kowace al'umma idan tayi wa annabawanta tawaye, to Allah azaba yake aiko mata. Amma saboda gata, sai Allah subhanahu wata'ala ya ce al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim, Allah bai zai turo wa al'ummar azaba ba manzon Allah yana cikin su. To bayan manzon Allah ya koma ga Allah fa tunda zuwa yayi akwai iya kwanakin da aka masa zai a duniya ya koma, sai Allah ya sake bada wani amanar yace wa ma kana Allah mu'azzibahum hum yastaghfirun, muddin ana isi gifari kuma nan ma azaba ba za ta zo ba. To kaga wannan gata ce, subhanallah, wannan gata ce da iya al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita kadai ce ta samu wannan gata din, amma Allah ya kan yi gargadi saboda me wa'azantuwa ya wa'azantu. To wannan gargadin gata ne, ana ta gargadin mu domin mu kiyaye mu kai ga ainihin wato hanya madaidaiciya. Allah subhanahu wataala yace wa innan adawa, kamar yadda muka faɗa muka fara tarihin su jiya, mutane ne da suka zo bayan annabi Nuhu alaihi salam, kuma larabawa ne. Annabin su annabi Hudu, wanda muka ci a wani riwayan ana asalin sunansa Abiru, balarabi ne, shine farkon annabi a cikin larabawa, balarabi ne. Sannan su ne kuma wato na biyun waɗanda suka bauta wa gunki a bayan ƙasa, wanda suka fara bautar gunki a bayan ƙasa mutanen annabi Nuhu ne. Allah ya gaya mana irin gunkunan da suke bautawa ko wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, wayannan gunki ukun su suke da su, suna da ya'uqa wala yaghutha, suna da yaghutha da ya'uqa da nasru, wayannan gumakan su kenan. To su ma wayannan adawa sai suka bi step din mutanen annabi Nuhu, yadda mutanen annabi Nuhu suka ƙaryata annabi Nuhu su ma sai suka ƙaryata shi. Sannan yadda mutanen annabi Nuhu suke da gumaka su ma sai ya zama suna da gumaka, su ma kuma gumakan nasu uku ne, akwai samada, akwai samuda, akwai hara, wayannan su ne gumakan su guda uku da suke bautawa, suna ganin cewa wannan gumakan wai sun ishe su su sada su da Allah subhanahu wataala. Kuma idan har Allah zai aiko manzo, to ya aiko annabi, ya aiko mala'ika mana, subhanallah. Kuma a wannan ayoyi da muka karanta daga ji zuwa yau, Allah ya sifanta su da wata mummunan sifa. Wannan sifa ba ta da alfalu ko kadan, ma'ana ita ce sifa ta girman kai. Wa amma adun fastakbaru fil ardi, girman kai wanda masu iya magana ma suka ce rawanin tsiya, duk wanda ya debo shi to ya debo tsiya. Wato Allah ya musu ni'ima ne, kamar yadda muka faɗa ji suna da karfin tattalin arziki, suna da karfin jiki, sannan Allah ya hore mu suna gine-gine manya-manyan benaye suke ginawa, sannan Allah ya yi musu ƙasarsu wato tana da wani irin yanayi mai kyau. Allah ya bada labarin ƙasarsu, sunan ƙasarsu a cikin suratul ahqafi, ahqaf shine sunan ƙasarsu, ma'ana wuri mai yawan yashi, yashi kuma mai laushi wanda ba maganan tuntube, zaka yi tafiyan ka gaba gadi saboda babu dutsen da zaka iya gamuwa da shi kai tuntube da shi. Wannan wuri Allah ya ce wadhkur aqaadin id anzara qaumahu bil ahqafi wa qarkalatin nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah, cewa ka ambatawa al'ummar ka mana labarin dan uwan mu annabi Hudu, wanda ya ayin Allah ya hada shi da adawa suka zauna a wurin da ake kira Ahqaf. Mun ce wannan Ahqaf yana nan tsakanin Saudiya da Yaman da Oman, wannan yanki na Larabawa a wurin yake, kuma har yanzu wurin yana nan. Su mutanen Makka suna wucewa suna ganin wannan rereyi da yashin da sauran alamu ma na gine-ginen su adawa din. Allah ya musu wannan, amma sai suka yi girman kai. To girman kai mummunan abu ne, munan abu ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gargare mu kar mu zama masu girman kai. Ya zo a hadisin Bukhari da Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin, bai zai shiga aljanna ba duk wanda a zuciyarsa yana da kwatankwacin kwayar zarra na girman kai. Asan sahabbai Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ba mu albarkacin su, ba sa barin kota kwana. Sai wani sahabi ya ce, to ya Rasulullah, an ce ba ba wanda zai shiga aljanna in yana da kwatankwacin ƙwayar zarra na girman kai. Amma wani lokaci mutum yana so ya sa kaya mai kyau, in ya sa kaya mai kyau mood dinsa, motsinsa zai iya canjawa da irin bai sa kaya mai kyau ba. Shi kuma yayi kenan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai shi girman kai abu biyu ne. In kaji an ce wani yana da girman kai, to yana da abu biyu ne: batrul haqqi wa gamtun nasi, wato kin gaskiya da rena mutane, shi ake kira girman kai. Ga gaskiya kana gani wai bai daidai da san ranka ba, zaka bi ba, to kana da girman kai. Koda ku kafi kowa sun koyar da kai, kana su sun koyar da kai, in dai za a gaya ma gaskiya ka ki karban gaskiyar, to kana da girman kai. Wa gamtun nasi, da rena mutane, wai kai ba wanda kake cire wa hula, eh kai ba wani babba a gabanka, kowa ma ya taba ka kamar cinnaka kake, sai ka ko kunama sai ka mayar masa da martani. A'a, to wannan kana da alama, kana da sifa ta girman kai. Annabi ya ce wannan abu biyun su ne ake nufi da girman kai, amma ba wai dan ka sa sutura mai kyau ba. A'a, zaka isa suturan ka mai kyau, amma ma dama baka kin gaskiya, baka rena mutane, to ba za a kira ka mai girman kai ba. Kuma har yanzu akan wannan gaba, kamar yadda muka sha karanta ƴan uwa, wato hadisin Abdullahi bin Umar, in ba na manta ba, yana cikin Jami'ul Ulum wal Hikam, na abin da ya faru a ranan da za a kubutar da ƴan Adam, ma'ana lokacin tufana. Annabi Nuhu Allah ya umurce shi ya ɗibi halittu biyu, to ya gama ɗiba sai aka yi rashin sa'a, maciji shi ya shigo da shedan cikin jirgin Annabi Nuhu. Annabi Nuhu sai ya ga maciji, sai ya ga shedan, a'udhu billahi, me ya kawo shedan cikin ayari na? Dan ni a cikin wanda aka ce in diba kar ruwa ya halaka su, babu kai shedan a ciki. Sai ya ce kai hakuri, kar Allah ya sa ka fidda ni. Wato akwai abu biyar da nake halaka dan Adam da su, zan gaya ma uku a cikin wannan biyar din, amma ba zan gaya ma biyu ba. A matsayin kama kaman bribe kenan, ko ci hanci ka banni, kar ka fidda ni a cikin wannan jirgi naka, saboda Allah ya ce duk wanda bai shiga wannan jirgin ba halaka zai. Ruwa ne yana bubbugowa daga ƙasa, yana bulbulowa daga sama. Sai Allah take wahayi don tausaya mana mu, sai Allah ya wahayi ya ce wa Annabi Nuhu, ka ce masa baka son ukun da zai gaya maka, ya gaya ma biyun da ya ce bai zai faɗan ba. A cikin biyar ɗin ya ce zai faɗi uku, kaga sai kaga ai kaman ya kyauta ne ko shedan? A'a, ina Allah ya ba kyauta yayi ba. Ya gaya ma biyun da ya ce bai zai faɗan ba, sai ya ce to shikenan, tunda yarjejeniya muka yi sai na faɗa, to zan faɗa maka. Yace wannan biyun su ne kwaɗayi da girman kai. Yace wannan hanyoyin guda biyu ina amfani da su wurin ruguza rayuwar ɗan Adam. Subhanallah, Allah ya kiyaye mu, lallai mu kiyaye kwaɗayi. Yace kwaɗayi shi ne na ruɗe Annabi Adamu da shi, in ji shedan. Yace da farko tukun na girman kai shi ne first step na laifi, daga nan sai kwaɗayi. Yace girman kai shi ne abun da shi shedan ɗin yace ya fara yi. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fasajadu illa iblis astakbara, ko Allah da ya murci mala'iku su sujada, duka sai suka yi sujada, illa iblis astakbara, wato iblis shi ne ya yi girman kai. Kaji girman kai, bai sujada ba, yace bai zai ba. Yace kaga girman kai ne shi ne laifi na farko, Allah ya la'ance ni, dan Allah ya nuna baya son girman kai. Innahu la yuhibbul mustakbirin, Allah yace ba na son masu girman kai. Subhanallah. Sannan yace kwaɗayi kuma shi ne abun da ya faru da Annabi Adamu. Dukan mu yanzu muka zama muna nan duniya, shedan ya zo ya ruɗe Annabi Adamu, yace masa ala adulluka ala shajaratil kuldi wa mulkin la yabla, in nuna maka mana wata bishiya da in ka ci ta za ka dawwama a cikin wannan gidan aljanna, kuma da mulkin da bai zai tsufa ba. annabi adam kamar bai yadda ba Allah wani wurin sai ya ce ai wa qasama huma sai ya rantse masa to shi annabin Allah bai taba tsammanin za a yi rantsuwa kan ƙarya ba da haka da shedan ya rantse masa ya yadda nan ne fa yace yar bishiya kaga Allah subhanahu wataala ya yi fushi kuma annabi adam yake jin cewa lalle Allah din ya yi fushi har a ranar tashin alkiyama kamar da yazo a hadisin muslim idan rana da wahala ta yi wa al'umma yawa za a je gun annabi adam ana zuwa gun annabi adamu zai ce a'a yau Allah ya yi fushin da bai taba irin wannan fushin ba kuma ni ma na tuna na yi wani abun da ba haka Allah ya so na yi ba shine na ci dan itace dan haka kar in je Allah ya ce ya yafi amma kar in je a ta da magana dan haka ba ni da idan da zan je in ce wa Allah subhanahu wataala a saurari halitta to dan haka in uwa mu kula da wannan sha'ani abu na biyu wato abubuwa guda biyun nan girman kai da kwadayi kuma girman kai kamar yadda maulan Musa ibn Faidati shi Ibrahim ibn Yasir sallallahu alaihi wasallam yace akwai abubuwan da suke jawo shi dole sai mutun ya yi taka tsantsan na farko wani ilimi ne yake sa shi ya girman kai in yana da ilimi subhanallah idan yayi rashin sa sai shi dan ya daura masa rawanin girman kai sannan wani nasaba dangantaka ita take sa shi ya girman kai sannan na uku wani dukiya yana da dukiya shi yasa yake yin girman kai sannan na hudu wani yawan ibada shi yake sa shi ya girman kai sannan na biyar zama yace abu biyar ne suke jawo mutun girman kai sannan na biyar yawan mabiya shi yasa wani lokaci yawan mabiya din ma ba alfali bane ja aiwa ne ga dandazon jama'a libji a gaban sa to wani lokaci irin wannan sai kaga da wuya ya ga gaskiya yabi saboda yana tunanin wannan jama'a da take gaban sa musamman ma idan ya zama gaskiyar ba daga gunsa ta buzo ba ta zo ne daga gun wanda ba a tsammanin shi yake da wannan gaskiyar to Allah ka kiyaye mu lalle ni sanci girman kai Allah subhanahu wataala ya ce wannan mutane sun yi girman kai sun karyata annabin su amma da ke ba su da gata annabin su bai kai annabi ba sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya dauki mataki akan su Allah ya dauki mataki akan su domin ya zame mana wa'azi Allah ya ce fa arsalna alaihim rihan sai muka aika musu wato iska sarsaran mai tsananin sanyi kuma mai tsananin sauti shine sarsaran ma'ana ga sanyi ga kuma sauti babba tana da tsananin sanyi kuma ga sauti tana tafe da shi zaka ji ta tana tashi Allah ya ce fi ayyamin nahisatin a cikin wasu ranaku wato masu marasa albarka ranaku shi umar ranaku maulana Musa ibn Faidati shi Ibrahim ibn Yasir da ranaku yake cewa ita ce ranar laraban karshe na safar mana ranan laraba na karshen watan safar anan ne aka yi musu wannan azaba din shi yasa idan wannan laraban ta zo a yaren kakannin mu bare-bare mutanen Borno sai ka ji ta larab gana to a irin wannan ranan ne Allah subhanahu wataala ya azabta wa'innan mutanen annabi Hudu alaihi salam Allah ya fadi adadin wa'innan kwanaki marasa albarka kamar da zamu ji a cikin suratul haqa Allah ya ce fa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiya adawa mun ainihin halaka su birihin sarsarin atiya wato da iska mai tsananin sanyi mai tsananin ƙara sannan mai tsananin bankada sakharaha alaihim sab'a layalin Allah ya ce mun hore musu ita sab'a layalin wato darare bakwai wa thamaniyat ayyamin amma da yini takwas husuman ajejjere fatara alqauma fiha sar'a mana ba wai ayyau gobe a huta ba yini takwas din nan da dare bakwai zuba ta kawai aki ba dare ba rana kuma Allah da ya tashi aiko wannan iska wato sai da aka musu me ake cewa ne kwalele ko Allah ya jarrabe su annabin su ya musu gargadi da ainihin cewa fa Allah zai azabta ku idan ba ku yi imani ba saboda annabin su ya kira su kan abubuwa masu yawa ya kira sukan bautar Allah, ya kira sukan jin tsoron Allah, ya ce shi mai nasiha ne a gare su, ya kira sukan yawaita istighfari, ya kira sukan wato yawan tuba ga Allah subhanahu wataala. Duk alkhairi wannan annabin ya kira su zuwa gare shi, yace amma fa idan sai suka ce kai azo da azaban mana, yace musu in fa baku imani ba azaba za su ce azabar ta zo mana. Sai yace to Allah zai turo muku azabar iska. Suka ce iska ahaba iska kam ai ba komai bane, subhanallah. Wai suna ganin iska kam sun fi karfinta. To Allah ya dai musu, sai Allah ya koro musu fari. Aka dau tsawon lokaci babu ruwan sama, to suna buƙatar ruwan sama. To shikenan da Allah ya tashi turo iskan don hankalin kowa ya koma kan iskar, sai Allah ya kawo abun kaman hadiri. Suka hango hadiri ya yi baki yana kokarin tada iska. Suka ce ai Allah ma Allah yana ga mana cikin suratul ali, falamma rahu aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna. Yayin da suka hango abun yayyo sai tingaruruwan su, suka ce ah wannan ai hadiri ne zai mamako ne zai ba mu ruwa, aridun ne mumtiruna. Allah ya ce ina bal huwa mustajaltum bi, ai abinda kuka yi gaggawan a kawo muku ne, azabar da kuka ce azo da itan ita ce ba ruwa bane. Allah ya ce rihun fiha azabun alim, iska ce sannan a cikin ta akwai azaba mai radadi. Kuma wani iko na Allah, duk malaman tafsiri zaka ji suna cewa sarsar mana iska mai sanyi, amma abun mamaki idan ta zo ta samu bushashshen abu kuma sai ta cinna masa wuta, subhanallah. In ta samu abun da ba dan adam ba, ginin su ko wata bishiya ko wani abu, cinna masa wuta take. Amma kuma iskar mai sanyi ce, ba mai zafi bace ma balle kace tayi kama da wuta, dan Allah ya nuna yana da iko. Allah subhanahu wataala yake cewa wa'innan mutane a jinsu bai musu ambani ba, fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum, jinsu bai musu amfani ba, idansu bai musu amfani ba, hankalinsu bai musu amfani ba. Ma'ana an kira su zuwa ga Allah amma sun ki su saurara, sun ga annabin Allah sun ki su yadda annabin Allah ne, zukatansu sun dora su akan wani mugun tunani na cewa sai dai a turo musu malaika, subhanallah. To wannan mutane da suka ga wannan iska ta taho, kuma suka ga lalle wannan iskar garin su ta tinkara, to sai suka yi wawancin nan nasu da suka saba, suka ce ah iska iska ne ma za a halaka mu da shi, to mu zo mu yi kama in kama wannan ya kama wannan wannan ya kama wannan, wai za a je su kewaye garin su ta yadda wai iskar idan ta zo ba za ta shiga garin ba, tunda sun gano da iskar garin ta tinkara. Suka je suka kakkama, sun kakkama sun kakkama da suka jiyo rugugin iskar da bala'in sanyinta, taki sai suka canja shawara, suka ce to kai mu sake juna, a sake juna mu sake shawara, wannan iskar sanyinta bai zai bari mu jure rike juna ba. Abinda za mu yi mu tona ramuka, kowa ya tona rami daidai kugunsa, sai ya bunne daga kafansa zuwa kugunsa. Ka san mun faɗa jiya mutane ne masu tsawo, dan gajere a cikin su ma zira'i 60 ne, irin zira'in su ba irin zira'in mu ba, dogo a cikin su kuma ya kai zira'i 100 kuma irin zira'in su, kaga fall ne mai tsawon gaske. Suka ce to kowa ya bunne kansa iya kugu, sai da iska ta zo, kaga ba za ta kada, ka san iska ta tafi wahalar da dogon abu da yake tsaye, dan haka tunda an bunne iya kugu kaman tsawon ya ragu. Suka zo suka shiga suka bubbuya, ma'ana suka bunne kansu iya kugu, kawai Allah subhanahu wataala ya turo wannan iska, sai gashi tana tumbuko su. Allah yake cewa wa thamaniyata ayyamin husuman fatara alqauma fiha sar'a ka'annahum ajazu naklin khawiya, za ga mutane ko sun fadi duk sun mutu, kai ka ce wato wato kututturan da binai ne. Aka ce yadda Allah ya musu, don Allah ya nuna musu shine mai karfi ne, innallaha huwar razzaqu zulqu watil matin, ba suna ce mana shaddu minna quwwa ba wai wai fi mu karfi Allah ya ce chap inna Allahu huwar razzaqu Allah shine mai yawan azzata kuma zul quwwati ma abocin karfi kuma wani wurin Allah yana cewa inna batash rabbika la shadid wallahi kamun ubangijinka mai tsanani ne ai ba san Allah bane ai ba san Allah bane suka ce Allah ya turo musu azaba ba sun binne kansu ba kowane ba'ade sai an tumbuko shi daga cikin ramin sai a kifa kayinsa a toltola kayinsa da ƙasa sai wuyansa ya kare sannan sai a kwantar da shi kaf sai da aka fidda su daga ramukan iskar saboda ƙarfin ta aka ce a wata riwaya yana daga ciki ma bayan sanyinta da suka ji suka nemi su tona ramin sun lura da ƙarfinta ma suka ce kai saboda sun lura yana daga cikin ƙarfinta tana diban raƙumi yadda iska take diban ganyen bishiya kuma raƙumin su ba irin raƙumin mu bane raƙumi ne irin nasu ba irin namu ba yadda raƙumin mu yake gare mu haka raƙumin su yake ga auren su kaga yanzu ai duk ƙarfinka baka yi sakacin kare raƙumi ba indai yana halin raƙumin sa ma'ana zai aiki da ƙarfin da Allah subhanahu wataala ya bashi wallahi baka sai kai control din sa ba eh wannan mun sha jin labari go duk da yanzu kan ba mu samu tawayen ba da yake Allah da rahamarsa wai tunda ba likita a kusa sai Allah bai aiko ciwon ba amma mun san labarin raƙumin da ya timbe a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake kansa makewa yake kawai yana cizo sahabbai suka rasa ya zasu yi suka je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda sun san shi likitan komai ne yana zuwa kuwa yana cikin wani ha'id ne wani kewaye ce to ya rasulullah kar ka shiga mun san kana magana da dabbobi ko tun daga waje ma kai magana da shi Annabi ya ce a bude min ya shiga ana budewa ku Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga raƙumin da ga ya tawo a guje irin yadda yake yi musun to Annabi yake ajjaul khalqi ne mafi jarumtan halitta ne Annabi ko ge zau bai yi ba kwatsam raƙumin nan yana zuwa gaban manzo Allah sai ya fadi ya sujada sai aka ga hawaye suna zuba a idansa yana motsa bakin sa Annabi sai ya ce wa masu raƙumi ƙarar ku ya kawo ya ce ya muku bauta na tsawon shekaru kuna ganin sa a matsayin dabba kaman bai san rayuwa amma ya ji labari kuna shawara da sarkin fawa za ku yanka shi shi kuma shi yasa ya dauki wannan matakin na tawaye to kaga kenan wannan yake nuna mana raƙumi fa inda zai timbe namun ma wallahi ba kai sakai control din sa ba mutum 100 ma ba zai su control din sa ba saboda irin bala'in karfin da yake da shi amma da ke horewa ce ta Allah shikenan yaro dan karami ma in aka ja aka halan nan sai kaga ya ja shi kawai ya bi to raƙumin su haka yake sai suka ga iska tana diban raƙumin yana firo a cikin iskan yana yawo suka ce chau wannan iska fa ba irin iskar da muka saba bane Allah subhanahu wataala yake cewa fi ayyamin nahisatin a cikin wayannan kwanaki marasa albarka linudhiqahum adhab alkhizi fil hayatid dunya domin mu dandana musu azaba ta walakanci a rayuwar duniya sun walakanta kowa ga wuya a kariye yana jefe bai san inda yake ba ya mutu amma Allah ya ce ku kafiran makka da ake wannan gargadi da dukkan musulman duniya kun ga wannan azabar da aka musu wallahi nafila ce yar karama ce Allah ya ce wal azabul akhirati akhza azabar da Allah zai musu a lahira ai tafi tozarci tafi walakanci akan irin wannan azabar kuma hum la yunsarun kuma ba wanda zai taimake su ba wanda zai taimake su a nan duniya din idan Allah zai turo da ya turo da Allah ya turo azabar sannan kuma babu wanda zai taimake su a wannan ranar lahira idan Allah zai yi musu irin azabar da ya shirya musu ma'ana azaba ta walakanci azaba ta tozarci din anan kafin mu ce malamai suka ce akwai wani karatu da yawa jaba dan adam ya lura da shi ya gane Allah abun tsoro ne Allah abun tsoro ne wato dan adam yana da wasu abubuwa guda biyu ni'imomi ne tabbas ni'imomi ne da Allah subhanahu wataala ya wa dan adam wanda in babu su dan adam bai zai iya rayuwa ba idan dan adam ya shiga wani yanayi su ake fara kawo masa dauki da su sune ruwa da iska. Ruwa da iska ga likita nan, duk wanda aka kai ba lafiya ya sai a ta daura mu ruwa sai ya tashi. A rashin lafiyan yafi karfin a daura ruwa, ce to a sawo masa oxygen, a sama masa abin da zai taimaka masa ya ta numfashi, ya samu iska ta rika shiga tana fita. Shi yasa da adabi idan yayi dakin sa ma sai yayi winduna, yayi kofa, saboda iska ta shigo. In yayi ma yayi fanka, yayi AC, ya samu dan mafici ma ya rike, wai duk gida yana neman iska. Amma dan Allah ya nuna maka shi abun tsoro ne. Azabar farko da Allah ya fara yi wa waɗanda suka kangare mutanen Annabi Nuhu, ruwa ya turo musu. Ruwan da ake neman shi Allah ya turo ya halaka su da shi. Mutanen Annabi Hudu, Adawa kenan da muke magana su yau. Su kuma wato iska din da dan adam yake nema, ita Allah subhanahu wataala ya turo ya halaka su da ita. To kaga kenan Allah ya shi abun tsoro. Shi yasa Nana Aisha Allah ya kara mata yadda take tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da taga wani abu da yake faruwa da shi. Nana Aisha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ta ce ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, naga kana bambanta da sauran mutane. Sauran mutane idan suka ga hadiri ya taso ga iska bibibibi tana kadawa, sai su rika jin dadi, a za mu samu ruwa, gari zai sanya, za mu samu ruwa, a shuka za ta yi kyau. Amma kai sai in ga hankalinka ya tashi, ka tsime, ka shiga wani hali na tsoro. Sai ce mata, baki sani bane, baki karantawa Alkur'ani. Allah subhanahu wataala ya azabta Adawa da iska ba, kuma iskar da ta zo musu da hadiri ba. فلما رأوه آردا مستقبل أوديتهم قالوا هذا آرد ممطرنا ba da haka shi yasa duk lokacin da naga iska to sai hankali na ya tashi kar ta zama irin iskan nan ne ta Adawa. Wannan fa annabi yana gaya mana ne, hannunka mai sanda, ma'ana dan mu kiyaye. Shi yasa ma ya bada addu'a yana cewa idan an ga iska ta taso mu ce to Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Ya Allah, muna neman ka azuta mu da alkhairin wannan iska, da alkhairin da yake cikin wannan iskan, da alkhairin da aka aiko iskan tare da shi. Sannan wa na'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi. Muna neman tsarin Allah da sharrin wannan iska, da sharrin abin da yake cikin ta, da kuma sharrin abin da aka aiko ta da shi. Saboda ta Adawa ga ta dai an aiko ta da wuta, ga ta da sanyi, amma wuta take kawowa, kuma tana ciciba su tana zubarwa. To lallai wannan Allah subhanahu wataala ya yi gargadi ne domin a wa'azantu cewa kafiran Makka su sani akwai waɗanda suka saba wa Allah, Allah subhanahu wataala bai bar su ba, kuma su ma kafiran Makkan Allah bai bar su ba. Kamar yadda za mu ci gaba da karantawa a cikin ayoyi na gaba, za mu ji inda Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin abin da ya faru a yakin Badar, an kakkashe su, amma a turo musu azaba gadan-gadan irin yadda aka turo ta Adawa da sauran al'ummatai da suka gabata, shine ba za a yi ba. Na'am, sai al'umma ta biyu. Wa amma Samudu. Al'umma ta uku cikin al'ummatan da Allah ya halaka bayan al'ummar Annabi Nuhu, bayan al'ummar Annabi Salihu, Annabi Hudu, to sai al'ummar Annabi Salihu, su kuma su ne Thamudu, Thamudawa kenan. Su ma a wannan yankin dai Hijaz din, yankin ainihin kusa da Makka, a nan wa'innan mutane suka rayu. A Thamudawa su ma karta ne, jibga-jibga ne kamar yadda Adawan suke, kuma mutane ne masu ƙarfi. Allah subhanahu wataala ya hore musu tsaunuka har ya kai ga wato tsauni suke fasawa ma su yi gidajensu. Allah yana gaya mana, wa samudal ladina jabu sakhra bilwat. Akwai samudawa jabu sakhra, wato suna iya fafe dutse su yi gidajensu da komai da komai su a ciki. To wa'innan samudawa Allah ya aiko musu Annabi Salihu. Allah ya ce wa amma samudu amma samudawa fa hadainahum sai muka shiryar da su ta hanyar aiko musu wato manzo annabi salihu kuma a bayan manzo sai ya zama su an samu ci gaba fiye da abin da ya faru na aiko annabi nuhu da annabi hudu za mu ji annabi nuhu ba aiko shi da wata mu'jiza abinda zai nuna wa mutanen su yadda shi annabin Allah bane annabi hudu shi ma ba aiko shi da wata mu'jiza da zai nuna wa mutanen shi annabin Allah bane amma wayennan za mu ji ai adan Allah bai ce fahadainahum ba amma su wayennan Allah ya ce fahadainahum mun shiryatar da su saboda duk abinda zai sa mutun ya shirya am nuna musu daka taurin kai ne yasa basu shirya ba lokacin da Allah ya ku annabi salihu sai suka ce masa to su basu yi irin na adawa suka ce me yasa Allah ya aiko mutum ba sun yadda mutum ne zai iya zama annabin Allah amma yazo musu da wani abun mamakin da ba za su iya yi ba mu'jiza Allah ya ce to ka tambaye su me suke so a musu suka ce eh suna so suka nuna wani katon dutse a garin suka ce suna so wannan dutsen ya haifi taguwa ma'ana raquma kenan da Allah dutse ya taba haifan dutse ne ma kaji dai kurel dutse an taba ganin dutse ma haifi dutse ma bai haifi dutse ba amma ana magana kaga jinsin su ma ba iri daya bane amma suka ce suna so yanzu nan aji dutsen nan yana naƙuda irin na taguwa ya haifo taguwa an ji matakin farko dutse ya haifo taguwa in an haife ta ita taguwar take ta girma idan ta girma ita ma taguwar ta haihu idan ta haihu sai ya zama wannan taguwa wannan mataki na biyu kenan sannan wannan taguwa ta zama tana da nonon da zai iya shayar da mutanen garin gaba daya bayan yatta da Allah ka ji shikenan Allah ya ce to a ga ya musu nuna dutsen suka nuna dutse aka ji dutse yayi nishi ya haifo taguwa taguwar ta haihu shikenan ce to bukatar da kuka nema na shan nonon taguwa din lalle za a ba ku dama amma ku sani wala hashirbun walakum shirbu yawmin ma'lum wala hashirbun walakum shirbu yawmin ma'lum a za ta sha ruwan ku na rana daya ku kuma za ku sha nonon ta na rana daya dan haka idan kuka je iba ruwa yau ku ibi na yau da na gobe saboda gobe za ta bi ta shanye ruwan garin gaba daya amma za ta bi gida gida za ta je kofar gidanka ta yi kuka ka fito da abubuwan diban nono ka tatsa ka tatsa ka tatsa sai ka cika shikenan sai ka shiga gidanka da kayanka sai ta wuce gida na gaba haka za ta bi gidajen garin gaba daya Allah ya ce to wala tamassuha bisu'in kada ku shafe ta da komai kada ku yadda ku ce za ku cutar da wannan taguwa don naqatan lahi ne ma'ana taguwar Allah ce kar ku taba ta aka samu wasu kai imani wasu basu imani ba a cikin waɗanda basu imanin ba aka samu wasu yan tawaye suka je suka ce kai ai mu mun gaji da wannan mulkin mallaka ya za a ce rana kaza ba za mu ka samu ruwa ba sai dai nono kawai wallahi mu mun gaji subhanallahi aka samu kuddaru wanda ya zama ainihin ashkan nasu kenan mafi rashin rabon mutane gabaki daya subhanallahi wannan mutumi yaje ya shirya da shi da wasu mutun tara wa kana fil madinati satr hadin yusidun fil ardi wala yuslihun su tara suka yi meeting na yadda za su kashe wannan taguwa amma shi wannan kuddaru shine ya ainihin tsaya ma'ana ya tinkari wannan taguwa din ya halaka ta subhanallahi Allah subhanahu wataala yace idhin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatan lahi wasuqiyaha fakadhabuhu فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله يجي إذن بأس أشقاها يا رسول الله كتين لو كتين دسو كتورة ما في رشير ربانسو معنى تنتيري دي كتكينسو فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها النبي سمن ذن الله النبي صالح يجي مسوان فتاقور اللاني كما وانا الروان دا تجيشا ruwan shan ta ne yadda kuke shan nonon ta to ita ma za ta sha ruwan ku amma Allah ya ce fa kadzabuhu fa aqaruha sai suka kare ta annabin suka soke ta ma'ana aka ce shi ya soke ta shi kadai kamar da aka ce idin ba asa ashqaha amma sai aka ce fa kadzabuhu fa aqaruha me yasa saboda sauran sun goyi baya a soke ta shi laifi idan kaga ana yi baka yi fada ba ma'ana kamar ka ba da goyon baya go ahead a cigaba da yi da ka yin azaba ta tashi to da me laifi da wanda yaga ana yi bai hana ba duka ake hadawa da ka su ba su hana ba da su ma aka yi shawara ba su rike hannunsa kare ainihin aikata wannan aika ba Allah kuma yace fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha Allah sai ya nike su ka san wannan ko ba a fasara ba ka san ba kalma ce mai dadi ba ko fa damdama alaihim sun taba Allah ne Allah ya nike su bi dhanbihim saboda zunubin su don ka gane zunubi illa ne wallahi zunubi illa ne wannan dubbala inda suke samun mu sanadin zunubi ne dole mu yawaita istighfari ƴan uwa mu yi ta tuba ga Allah nan ma mun samu alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ba dan alfarmar manzon Allah ba ai da ƙarshen ta mun rasa ruwan sama saboda sauran al'ummatai mutun ɗaya ne zai yi laifin amma Allah sai ya hana al'ummar gaba ɗaya ruwan sama amma mu dubbai ne suke laifin amma Allah sai ya bari sannan zaka iya samu al'ummatan baya laifi ɗaya ne ake yi Allah sai ya hana ruwan sama ya halaka al'ummar amma mu irin wa'innan laifukan ninkin ba ninkin ake yi amma Allah subhanahu wataala yana ba mu ruwan sama amma Allah fa bai zai bar mu haka ba saboda yana son mu sai ya turo mana bala'o'i don mu tattare mu koma gunsa saboda dan adam idan ba ya ga bala'i ba bai cika tuna Allah ba shi yasa ma Allah yake turo rashin lafiya ko annabi yace idan zanimin bawa yayi yawa sai in jarabe shi Allah yace sai in jarabe shi da rashin lafiya anan sai ka ji mutun ya kwaci Allah ma yana wayyo Allah na wai Allah sani shi kadai yanzu kan ba na sauran mutane bane ma wayyo Allah na ma'ana yanzu ya tattare ya koma gun Allah har ma ya kwace kowa Allah ya ce Allah sani shi kadai to wannan kenan da aka wayannan adawa wayannan samudawa suka kashe wannan taguwa din aka ce yattata kuma ba su samu daman kashe ta ba aka ga wannan kya ta tinkari dutsen da aka haifo mahaifiyarta za ta je ta bata a ciki amma kafin ta bata sai da tai kuka uku annabi salihu labari mummunan labari ya same shi da cewa an soke taguwa ma sun fere ta sarraba naman subhanallahi kaji rashin hankali mala sai annabi salihu yace to ina yatta ta tayi aka ce ai yatta ta taje ta shiga wannan kogon kuma ta bata sai yace to kafin ta shiga wannan kogon wani alama ta nuna ce lallai tayi kuka sau uku yace to wallahi ku jira zuwan azaba kwana uku wannan ta nuna cewa an ba ku notice ne wa'adi na kwana uku bayan kwana uku azaba za ta zo muku Allah subhanahu wataala yace fastahabbul ama alal huda sai suka ainihin so bata alal huda akan shiriya ma'ana suka so kafirci wanda shine ainihin makanta duk wanda ya zama kafiri to ya makance kenan ma'ana ya bata hanya bai ga abin da ya kamata ya gani ba da haka sai Allah ya sifanta kafirci da ainihin makantaka wato kuma ya ainihin fadi shiriya kuma a matsayin shiriyarsa yadda yake Allah ya ce fastahabbul ama sai suka ainihin zabi makanta wato shine kafirci alal huda akan ainihin shiriya shine kadaita Allah da imani da manzanni da biyayya ga Allah subhanahu wataala sai suka ainihin ƙaryata suka soke wannan taguwa Allah subhanahu wataala yake cewa fa akadhathum sa'ikatul adhabil huni fa akadhathum sai ta ainihin kama su sa'ikatul adhabil huni, ko Allah yace sai muka aiko musu sa'ikatul adhabil huni, wato tsawa na azabar walakanci, bima kanu yaksibun, da abunda suka kasance suna aikatawa. Azaba ce ta walakanci, saboda Allah yace ya aiko musu wato yanayi ne na ran farko idanu fiskokin suka yi ja, rana na biyu fiskokin su suka yi ruwan kasa kasa haka, ma'ana jan yana karuwa kenan. Rana ta uku, ranan da azaba za ta zo, sai fiskokin su kai baki gaba daya. Aka turo mala'ika Jibrilu ya zo bayan garin su ya daka musu tsawa, ma'ana ya kwarmata tsawa, wannan kara na tsawan ya halaka su gabaki daya, zuciyoyin su ka buga suka faffadi suka ainihin mutu, waɗanda su ba su imanin ba, ma'ana wanda suka aikata wannan mummunan aiki. To kaga wannan shi yasa kake ga imbom ya tashi an samu, ana samun mutuwa wani lokaci ba iya kuragwazan da suke ciki na makaman da aka sa a cikin bom din ne yake kashe mutane ba, a ƙara dan adam baya iya juran ƙara da ya wuce hankalinsa a kusa da shi, ma dama wannan ƙaran ya ji shi to hankalinsa zai iya tafiya, kuma zuciyarsa takan iya bugawa lokaci guda. Ayo da yawa wani lokaci in accident ya faru ba wani zaka ga ba bai da rauni ko kadan a jikinsa, amma ƙara na tashin hankalin abin da ya faru shine zai buga zuciyarsa ya mutu. Subhanallahi, Allah ya halaka wa'innan mutane a wato samudawa, saboda me? Saboda sun taba naqatul lahi, ma'ana sun taba taguwar Allah. Anan malamai suke cewa to wallahi ana gargadi, musamman malamin Sheikh Dahir Usman Bauchi yace muna gargadi ga dukkan yan bokon da suke so za su taba alqur'ani, wai za su hana makarantun allo, za su hana karatun alqur'ani mai girma. Yace fa kada su manta alqur'anin nan shine ya gaya mana wasu sun kashe taguwar Allah, ma Allah ya halaka su bai bar su ba. Me yasa? A taguwar ta Allah ce. To wanda kuma yace zai yi garaje yazo ya taba littafin Allah, kana tsammanin Allah zai bashi? Wallahi Allah bai zai bashi ba. Allah bai zai bashi ba. Zaman lafiyar mu yana cikin Alqur'ani mai girma. Idan muka zo muka rungumi Alqur'ani mai girma, to za mu samu zaman lafiya, za mu samu rayuwa mai dadi. Haka Allah ya faɗi ka'idarsa. Idan muka ki Alqur'ani mai girma muka bijire masa, to muna cikin rayuwar wahala, kuma wahala yanzu aka fara. Saboda haka Allah ya faɗi ka'idar, wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan. Duk wanda ya kauce ya bar Alqur'ani mai girma, Allah ya ce wallahi sai ya gamu da rayuwa mai kunci. Subhanallah. Kuma wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Za mu tashe shi makahu ranar tashin alqiyama. Sannan wani wurin a cikin sura da Allah ya ce fa banittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Duk wanda ya bi shari'a ta Alqur'ani, Allah ya ce bai zai bata hanya ba kowa zai sha wahala ba. Sai kenan duk wanda ya bar Alqur'ani mai girma zai sha wahala, zai bata hanya kuma zai sha wahala. Shine abin da ya faru da mu, mun bata hanya, mun rude, mun rasa ma ina za mu kama, sannan kuma ga wahalhalu suna muna ta fama. Dan haka maganin mu dawo mu yi rikon Alqur'ani mai girma. Malamai suna gaya mana, suka ce fa Alqur'anin nan mai girma shine ma sirrin da ya sa fa Allah ya bar duniyan nan. Amma da yawa Allah yakan ce a tashi duniya ko sai mala'iku su ce Allah ga wasu bayin Allah yau wai aka daura wani alu an baki wazal, a bari wannan wanda aka daura alu an baki wazal din nan sai ya sauke, ran da ya sauke kuma sake daura wani, to dai ba da fa za daina daura alu an baki wazal ba, to ba za tashi alkiyama ba. Amma ranan da aka ce an hana karatun Alqur'ani, an hana a karantar da yara Alqur'ani mai girma, to Allah kawai a jira tashin alkiyama, kawai a jira tashin alkiyama. Sannan har yanzu akan wannan gaba, kafin mu karanta aya ta karshe a cikin wannan kissa, malamai suna gaya mana cewa lalle nonon raƙumi, shi raƙumi Allah ya yi magana a kansa sosai, ma'ana raƙumi da taguwa Allah ya yi magana a kansu sosai, ya sa wani sirri a cikinsu wanda bai sa a cikin sauran dabbobi ba. Shi yasa ma Allah yake cewa afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat, kai baka ga irin tsarin wato halittar da Allah ya yi wa raƙumi ba, ga shirgeje amma yana da biyayya, sannan kuma yana iya jure ɗaukan kaya mai nauyi yayi tafiya mai yawan gaske. Sannan abun mamaki yadda dabbobi suke shan wahalan tafiya a yashi, shi kuwa babu inda yafi jin daɗin tafiya ma kamar yashi. Saboda aka ce idansa yana da gilashi, yana da gogul, ta yadda idan yana tafiya a cikin yashin, yashin baya taba masa ido. Sannan yana iya sati biyu bai sha ruwa ba, amma ya tashi kuma zai sha da yawa. Amma yana iya reserve a cikin cikinsa, yana da reserve inda zai iya ajiye ruwa sai ya sati biyu bai sha ruwa ba. Annabi ya tabbatar mana abubuwa da yawa da yake cikin jikinsa magani ne, musamman nononsa da fitsarinsa, saboda akwai waɗanda suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin ayirin da suka zo suka musulunta, sun zo suna fama da wasu ciwo na kuraje. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hada su da wani mai kiwonsa, yace to su je wurin raquman da ake kiwata Annabi sallallahu alaihi wasallama, su yi ta shan nonon wa'innan raquma din da fitsarin wa'innan raquma din, kuma suna wanke jikinsu. Kuma a karamin lokaci Allah subhanahu wata'ala ya warkar da su, suka warke. Amma abin takeici sai suka kashe mai kiwon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, raquman kuma suka kora suka koma da su, suka yi tafiyar su da shi. Hali na dan adam kenan. Da haka wannan abin da ya shafi raqumi kenan. Allah ya datar da mu. To me ya faru? Wanajjina alladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala, saboda kar mu'mine su ji tsoro, sun ji ana ta jero azaba azaba azaba, to wayannan annabawan kan babu wanda suka yi imani ne? A'a, akwai, sai dai ba su da yawa. Adawa mutanen Annabi Hud an samu wanda suka yi imani, a Samudawa mutanen Annabi Salihu an samu wanda suka yi imani. Allah ya ce wanajjina alladhina amanu, amma sai muka wato ni yana muka kubutar da alladhina amanu, wanda suka yi imani. Wa kanu yattaquna, kuma sun kasance suna jin tsoron Allah subhanahu wataala. Anqadhna min al'adhabi salihan alayhi salam wa man ma huwa min al-mu'minina bi risalati, sai mu ainihin kubutar da Annabi Salihu da duk wanda suka yi imani da shi, ma'ana wanda suke jin tsoron Allah subhanahu wataala, wurin kiyaye abinda Allah ya farlanta suna aikatawa da nisantan abinda Allah subhanahu wataala ya hana. To anan malamai suka ce to me ya faru wurin kubutar da su din? A adawan nan da aka turo iska, an yi irin na Annabi Lutu ne? Ma'ana suka fita aka halaka mutanen garin, ko me ya faru? Haka da Samudawa da za a yi tsawa nan ma Annabi Salihu da mutanen nasa fita suka yi ne, sannan azaba ta zo? A'a, suna cikin garin. Dan Allah ya nuna cikakken ikonsa. Adawa a gunsu iska mai ƙarfi ce tana bankada su, amma su ko mu'minan da suka yi imani iska normal ne, ba wani abin da suke ji, normal iska ne. Ma'ana dai kamar wanda yake wajen jirgi da wanda yake cikin jirgi, ka san idan da ka san irin gudun da jirgi yake ba za ka shiga ba, in ka san irin tarin iskar da yake bazawa a waje da irin yadda felfelinsa take tafiya, ba za ka yi sha'awar kana ciki ba. Amma shi kenan, Allah sai ya ɗauke maka, in ka shiga ciki ba za ka ji gudun felfelar ba, ba za ka ji irin gudun da yake yi na bala'i ba. Shi kenan, sai ka sauka lafiya. Wannan horewa ce ta Allah. Amma duk wani tsuntsu Allah ya kiyaye, in yayi karo da jirgi lokacin da yake tashi, sai ya gane kuransa. Saboda irin tarin iskar da yake ɗebowa da irin ƙarfin gudu da yake, Allah sai ya zama ya ɗauke musu. Haka mutanen Annabi Salihu da aka yi tsawar, su ba wani abu, ba su ji tsawar ba. Ba sai Allah ya so za su ji ba? Ba su ji ba. Shi Annabi Salihu bai ji tsawar ba, ya dai ga kafaran suna ta faɗuwa kawai. amma shi Allah subhanahu wataala ya kubutar da shi da wadanda suka yi imani da shi kuma kaga aka kawo wa kanu yattaquna aka kawo maganar tsoron Allah don mu kiyaye mu san cewa